tushen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dialogue da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakuma Kiri. A wani mataki mai al'ajabi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dakatar da batun aikin kurabban bakin dubban bakin haure da wasu da takardun zaman Amurka wanda jami'an hukumar shige da fice za su yi a yau Lahadi har sai makonni masu zuwa. Bisa roƙo da 'yan Democrat suka yi na jinkirtar da batun kurabbakin haure wanda ba su da izini zuwa makonni biyu masu zuwa domin ganin ko Democrat da Republican za su yi aiki tare akan magance batun karɓar masu neman mafaka a ƙasar mu da kuma matsalolin da ke kan iyakar kudancin ƙasar inji Trump yana faɗa a wani sakon Twitter da ya fitar ajiya Asabar da rana. Rahotanni a kan shirin da hukumar shige da fice ta yi niyyar aiwatarwa na korar dubun dubatan bakin haure ya tada hankalin wasu shugabannin jam'iyyar Democrat a manyan birane da dama kana sun yi Allah wadai kuma suka ce sun tashi haikan domin taimaka waɗanda wannan abin zai shafa. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta yi magana da shugaban ƙasa da yammacin ranar Juma'a inda ta nemi ya jinkirtar da aikin kuren bakin a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Aji Asabar ne al'ummar kasar Murtaniya suka kada kuri'a a zaben farko da aka yi a kasar ba tare da wani shugaban kasa mai ci ba tun bayan juyin mulkin da aka yi shekarar 2008. A rufe-rufunan zaben kasar ne da karfe 7 na yamma a fadin kasar da ke yankin Sahara kuma ana sa ran samun sakamakon zaben na 'yan majalisun dokoki da yammacin yau ko da yake an samu fitowar dimbin masu kada kuri'a a wannan zaben wanda ake ganin mafi muhimmanci a tarihin demokradiyyar kasar amma mutane da dama ne kuma suka nuna dabonsu ga hukumar zaben kasar ta seni wace a farkon wannan shekara ta kiyarda da masu sa ido daga kasashen waje lamarin da ya sa mutane suka nuna shakka ko za ta yi aiki da gaskiya. Ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a kasar Murtaniya suna cikin waɗanda suka duba yadda aka gudanar da kuri'ar a rumfunan zaɓe a babban birnin kasar Nouakchott. Waɗannan labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amshi wata wasiƙa daga shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana zurfin tunani a kan wannan ko kuma akan abubuwa da suke ciki a wannan wasiƙar inda kafafen yaɗa labarai inji kafafen yaɗa labaran Koriya ta Arewa a yau Lahadi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ya dora hoton Kim da wasiƙar a hannunsa yana tafar kuri a kan wasiƙar da fadar White House ta aika masa. Rahoton ya ce Kim ya yi bawa abin da ke kunshi a cikin wasiƙar abin da ya kira muhimmin batu da yake bayyana gamsuwa da matukar ƙwarin gwiwa da ƙwarewar siyasa da Trump ya nuna. Kim Jong-un ya ce zai yi tunani sosai akan abubuwa masu gamsarwa da ke kunshi a cikin wasiƙar a cewar rahoton kamfanin dillancin labarai na Koriya. Sai dai rahoton bai wani ƙarin bayani ba akan abubuwa da suke kunshe a cikin wannan wasiƙar. Kasar Iran ta ƙara ƙaimi a harin kutsen yanar gizo akan gwamnatin Amurka da wasu muhimman hukumomin ƙasar. yayin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin kasashen biyu a cewar kamfanonin tsaron yanar gizo a cikin 'yan makonni da suka wuce wasu masu kutse ta yanar gizo da ake sa ran suna yi wa gwamnatin Iran aiki ne sun auna ma'aikatan gwamnatin Amurka da sassan tattalin arzikin kasar ciki har da sashen mai da kuma iskar gas suna aikewa da sakonnin email na jabu zuwa ga mutane da suka auna su domin samun bayanan sirri in ji kamfanonin tsaron yanar gizon wanda suka yi waɗannan bayanin sun yi amfani da software da ke gano ayyukan da masu kutse suke yi
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa ba kasawa ba
na kasa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da taimakon abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka Yau muke kawo muku karashin hirar da muka yi da shugaban kungiyar makafin jamhuriyar Niger Nasir Musa Dama za mu bude shirin ne da bikin ranar zabaya ta duniya da aka gudanar a ranar 13 ga watan Yuni. A bana an buƙaci zabaya su ƙara zagi ne dantse a duk inda suke a duniya. Kyamar da zabaya ke fuskanta daga jama'a na daga cikin abubuwan da suka fi ɗagawa wannan rukuni na al'umma hankali. Sabili kenan kungiyar zabaya ta ƙasar Niger ta kira wani taron manema labarai domin jan hankulan 'yan jarida akan buƙatar su bada gudunmuwa wajen canzawa al'umma tunani malama Khadija Mummuni ita ce shugabar kungiyar zabaya ta ƙasa
13 juin dai rana ne da Nations Unies suka dauka bisa sensibilisation da a wayar kan mutane bisa rayuwar zabaya tunda akwai masaloli mai yawa da suna tahiyya da su akwai matsala na hota tunda akwai na Niger akwai rana to akwai matsala na hota kuma akwai masala na gani kuma akwai masala ma na ana gwada mun wariya masala hota kama hota ne bai da melanin kenan sai a kiyaye da hota ayi protege a sa creme solaire ayi consultation da a gani in suna da kuraje sai ayi a ba su magani don kaku su yi developpe cancer de la peau
to ya kuna samun wani tallafi a nan Niger daga hukumomi haka saboda matsalolin da ke damu ku
gwamnati to suna nan dai suna kama amma da saura banda gwamnati kuma akwai wasu partner kamar OMS kamar Fondation Raoul Folero kamar HE kamar CBM suma suna kama muna don mu yi sensibilisation dai a tai wajen ecole a yi sensibilisation don a ba su magani a yi consultation a ci a yi da lahiyarsu
to a wani yunkurin karfafa matakan kare haƙƙin zabaya majalisar ɗinkin duniya ta naɗa wata wakiliyar musamman mai kula da kare muradin wannan rukuni matakin da a ƙarƙashinsa ake hangen baiwa zabaya walwala a ƙasashe masu tasowa
wajen oni da yi su ne suka dauka papier suka dauka resolution suka ce rana juin 13 a yi sensibilisation dukkan duniya sannan akwai wata mata da ita expert independence ce ce na ita ce kulawa da inci da zabayu kamar ita ce magana da sunan zabaya wajen oni tana nan tana kokowa don kare haƙƙi komai da gwamnati da partner suna yi sai a tuno da su tunda su ma suna nan suna da bezuwa a tuno a dauke su ma kamar mutane kamar kowa a ci ayin su ita ma zaba ya ce daga Nigeria ta hito amma yanzu dai Canada can tace da sama ko kowa da tace nan gayi muna hota insha Allah ana samu sauri
idan muka koma akan halin da ake ciki dangane da batun kudaden tallafin kungiyoyin na kasasun Niger a yayin da ake shirin rufe watanni 6 na farko na shekarar nan ta 2019 Malam Nasir Musa Usa a kawancan kungiyoyin na kasasu ya bayyana cewa rashin gane kan gadan halin da ake ciki yasa suka fara tunanin kai koke a nan gaba a gaban majalisar rokokin kasa
dole na ya kamata a ce mun tashi tsaye kwa tunda in shi can saba ana dauka muna alkawali kuma mu muna shiga cikin jahohi muna bunkasa muna fada mu duka talaka namu ke ga abin da shugaban kasa duka ga abin da prime minister ya ce zai taimaka muna kuma mu zo kasa ba hakan na kaga su kansu talaka mu za su birje mu su ce a kullum muna zakkwa muna musu ƙarya ashe ba zancen gaskiya na ba don shi yasa nan dai zuwa gaba tunda yanzu ce muka har yanzu birje kin ga damu ne na kasasu na fundi su ce kika da aka ba mu har yanzu dai yau muna kwata na shidda har yanzu ba a taɓa dala guda ba yanzu in ka ɗauka ko na birje 2019 da adadin miliyan 50 ina dibin miliyan 17 ne an kashe miliyan 17 an kashe sai ka dibi wajen miliyan 30 da wani abu ina an kasasu kaga abu na wanda akwai matsaloli ne kan gaskiya wallahi mu kan federation da mu an take kungiya muna danna talaka muna kan gaskiya kaga dai lafafa sai ai sitting general board di minister mu di declaration to ko yanzu akwai da yawan su wanda suna son a ga kana kamata yin assembly ya kamata a tai a zo a zamna burima a fada na assembly ga taimakon da muke son da Allah su yi muna ko gwamnati ya aiko musu dokoki na law da finance su kansu suna ADB su ta yi tsamu samin ga ya kamata mu taimaka musu tunda burima ɗan adam na kaman mu doka ya kamata a ce an taimaka musu dan abun kasa bisa kan aiki doka insha Allah nan da zuwa gaba zamu diba magani in ma canza mu ta wani hudu la assembly in kuma canza mu kuma wani hudu minister ta mu ta population lalle tabbata na ya kamata a samu aidi declaration tunda bai kamata a ce dirje ba yo har muna season wa kwata na shidda kuma a ce dala ba a kashe ba kaga kenan miliyan 32 da anka ba mu ko yanzu karshen ta ba mu kashe su doka shi yasa sai ka ga tafiyan ne minister of finance sai su ji ah to mu an ba mu miliyan 50 kuma mun kashe miliyan 17 shi yasa babu za a yi na sai su kara mun kuɗi sai su ji ah an ba mu miliyan 50 ba mu kashe ba yau shi na an kai mu miliyan 100 ba mu kashe su alake mu ba lehin mu na ba lehin wajen minister na da ba su aika takardu ko ko wajen finance na da ba su hido kuɗi mu fi su nan na da matsalar mu ba mu sani in can na population ko minister of finance amma miliyan 150 in dai an kai dosa an tsaya an kai program na tabbatar da ba a wata uku kudin nan suna ƙarya
to ma sauraro nan muke rufe shirin na kasa na wannan mako a madadin bakin mu na yau Khadija Mummuni da Nasir Musa ni Suleiman Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa ku ga ba tambaya nike da ku ga ba tambaya nike da
da ana duba gogewa da za a ɗebi mata da yawa wata kila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau 20 ga watan Yuni shekara ta 2019 alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Har yanzu muna tare da Hajiya Hawa Yakub wanda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya majalisar dattijan tarayyar Najeriya da kuma barista Aisha Ali Tijani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata wadanda a yau suka bayyana yadda suke gani gwamnatoci za su iya cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Hajiya Hawa ta ce kuskure ne watsi da sauran jam'iyyun hamayya wajen raba mukaman siyasa kamar yadda za ku ji a wannan bibiyar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta.
Akwai jam'iyoyi waɗanda suke da mutane da namiji da mace waɗanda sun yi fice da gogayya wajen aiki wanda kuma shine muke ta kullum da muka yi nazari shekara da shekaru bayan Allah karatu da nazarin da muke kenan na kimiyyar siyasa ka ce a'a arzikin da Allah ya aje maka a wani daki kai ba za ka taba shi ba saboda wannan daki ba shi kake kwana ba to kaga inda ake babban kuskure kenan. Magana ce ta yanzu kuma sai kai nazari da fasada hikimar da Allah ya baka da ilimin da Allah ya baka to sai ka bude dukkan rumbunan da kake da ina wani wanda yake da wannan gogewar a kaza fito kai ma ina wace wanda take da gogewar a fito to da ana duba gogewa kullun ina magana da za a debi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gogwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba.
Barista, yaya gwamnoni da shugaban kasa ya kamata su bullo zancen na dandan nan?
Ya kamata su duba su gyara na ɗaya kenan sannan kuma kamar abin da uwata ta faɗi a duba a ga me doka ta tanada a dinga kokari ana bin abin da doka ta ce. Ita doka ba dan mutum daya ake yin ta ba ba dan namiji ba ba dan mace ba kuma sannan in an ce mulki ana yin shi dan maza da mata gaba ɗaya ne galle walalla shi mai mulki dole ya kalli kowa ta fuskar yadda zaka biya wa kowa bukata tunda sunan ka su ɗan ƙasa bai kamata a ce bangaren mata ba su da wanda zai tsaya ya jajirce musu dan ganin biyan bukatar su ta biyu ba koko sun samu yadda suke so koko matsalolin su an yayi musu wannan shi ya samu
yanzu wataƙila da shugaba Buhari zai nemi shawarci ko gwamnan Kano ko na Kaduna ko na Lagos ko na Borno la'akari da wannan wato korafi ko matsala da aka fuskanta na ba a baiwa mata sun shiga an zabe su yadda ya kamata ba musamman a manyan jam'iyyu me zaki ce da su?
Abinda zan fara faɗi shi kenan a gyara structure ta jam'iyya tun farko daga nan za a fara indai maganar zabe ne a gyara structure ta jam'iyya
kafin yanzu aibatin da muka sa a gaba shine za a yi naɗana ɗaya na kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da sauran masu ba wa gwamna shawara da sakatarorin gwamnati da waye
a samu mukamai da suka dace da mata a iba a basu mu kullun akan ba mu commissioner of women affairs ta ku ita ce tamu domin affairs din namu kullun aka ce commissioner for women affairs ko minister ce of women affairs tambayar da nake meye affairs din namu hayo is undefined
kuma kusan ita ba ta san affairs din naku
ai shi office din ma bai san meye affairs din namu
to
wannan kujera da ake ba mu ana shinge mini a roko a ajini kusan bincike da muka yi diddiga muka yi ta tunatunan sai muka gane gaba ɗaya wannan kujera harkar empowerment take ganewa kuma empowerment ma is not adequate bai wadata ba bai isa ba kullun aka tashi sai ai empowering abinda ba shi kenan ba ko ai yi shi sama sama ma bai isa an yi shi ba kawai dai suna an yi je kana yi ka ne shikenan affairs din mu me yasa nace maka is undefined ba a san shi ba
to in haka
shikenan in an ware mu ba mu da harka a lafiya kenan
ai kuna gargashin ma'aikatan lafiya kuna gargashin ma'aikatan lafiya kuma akan samu kwamishinoni ko ministoci na lafiya mata
guda nawa ake samu mun fi kula da rubutu duk inda aka aje asibiti ka san mace aka ajiye ba ko ta kai kanta ko ka kai ta kai danta wannan shine issue din ya kamata a ce wannan office ma namu ko ba a ba mu shi duka ba a ba mu wani babban mukami a wannan guri in an zo maka magana ilimi ya kamata a ce mu mukai ka gida a gurin saboda ƴaƴanmu ne mu muka san ciwon su kuma mu muka san me muke faɗi idan aka ce yara babu ilimi mu muka san matsalar da muke shiga kuma society take shiga idan aka zo aka ce samari ba aiki duk inda aka ce maka ba aiki magana ta farko ma ilimin ne ma babu kafin a zo a ce an yi shi ma babu aiki kaga magana ma'aikatar kudi ya kamata mu ita ma a ce da mu a ciki mai ruwa mai tsaki dan masannawa ake ba mu shin ya ishe mu ko da zai ishe mu ba in an ce gashi an dau naira kaza an ba ministry ta mata to zai ishe ta ma to me kudin da za ta yi da shi in harkar lafiya za ta yi harkar ilimi za ta yi harkar gyara makarantu harkar gidan gajiyu za ta yi harkar kaga yafi karfin abin da za a ce wai an bata a dunkule saboda ita ma'aikatar mata ya kamata a ce kowace ma'aikata akwai teburin mata a cikin ta
kaji hawa kaman bayanin da barista take faɗa fa da za a bi shi sai a ga kwata-kwata ku ne ma ku kama me manyan ma'aikatu na tafikar da harkokin gwamnati kina ganin watakila idan aka wannan siga ko kuma bala ku mamaye komai wake nan a ce yanzu komai ya koma hannun mata
dan da dawo magana ta komai za ka yi kana yin nazari shi mulki ba abu bane ba na shaci fadi magana ce ta sai ka zauna ka karance shi ka fahimce shi kuma ka yi masa tanadi kaso ya nuna a cikin wato kididdiga ta yawan dan adam a cikin Najeriya za a iya cewa kai da kai ake mata kashi 50 maza kashi 50 to idan ka ce wannan kashi 50 din ba su da tasiri ga masu tasiri to kai wa kanka tawaya da kanka ka tauye kanka da kanka dan kamar kai ne idan ka haihu kana da yaya mata biyar kana da yaya maza biyar ka ce bazan kai biyar makaranta wannan mazan wayannan matan su in basu to ina tabbatar maka cewa sai sun zama muku jidali wayannan yaran kuma amma idan kai adalci ga baki daya zaka zama za su zama to kowannan yana da gudunmawar da zai kawo to wannan shine kullun muke dubawa a ilimance muke fadawa gwamnatoci ba na Najeriya kadai ba a yanayin aiki na kasashe na duniya wayanda ne wa aiki wannan shine irin nazarin da muke magana duk wanda yake dan adam ne a cikin kasarka to ka dauke shi a matsayin jari ne to idan ka ce ko jari ne to ba zai zafi gida ya kwanta ba zai fito yayi aiki irin nan da jari yake yin aiki saboda haka duk abin da za a samu ya zamanto bai zama maka wahala ba ya zamanto maka kwashiri ba to wannan shi nake duba saboda haka magana da take yi tana magana ne akan gaba idan an ce yawan ya kai yawan da zai zamanto ko ina an saka masa tebur to ya cancanta ai saboda a samu bunƙasar tattalin arziki na ƙasa
an saka mata tebur
wato ba wai da jan kamar yadda na faɗi ina magana ne na ko jinsin namiji ne yake da yawa to ana duba shi idan jinsin mata ne yake da yawa ana duba sa me ake nema ne daga ƙarshe tattalin arziki da gina al'umma ta gari ƙasar Najeriya ba za ta ci gaba ba sai ta duba wayannan kuma na Kano ni da yake yar Kano ce ba za ta ci gaba ba sai ta tabbatar ta yi nazari akan irin wayannan batu da muke yi
to madalla kafin mai sallama da bakin namu za ku je da suke ganin adawa za ta zama da ma'ana wajen cika alƙawuran siyasa da kuma gudunmuwar da al'umma za su iya badawa ga ci gaban ƙasa yamma za mu so mu ji daga gare ku masu saurare tambayar ita ce menene hakkin talaka wajen ganin shugabannin da ya zaba sun inganta rayuwar iyali sai a tafi shafin mu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijani da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voehausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komai dan
su madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Usman biya alhaji Muhammad.
Yeah.